بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ما سأل بركة إنما بركة دون يمتشي نرانا التلاتة من شقادر الله ربا ونشيني درم أشرين ترى دواتر المحرم shekara ta 1448 bayan girman manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 14 ga watan July 2026 daga wannan masallaci, wato babban masallacin Jami'ar Ahmadu Bello dake nan Samuru a Zaria, inda muke darasi a cikin littafin Al-Aqidatul Wasatiyya wallafar al-Imam Sheikhul Islam Abul Abbas أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمة الله عليه. ونن شيني درسي نبير أتكين جرين جير درسا ونن لتافي من البركة إن شاء الله. ضم تاشي إنما ليكي بشيوا. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا مغفانكم سيتي فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن موادئه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. مالن يتي فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، كما باسا كوري والله أبند الله يصفن تكنشدش، ولا يحرفون الكلمة عن مواضع، باسا كوتد ما أنزن شيء دق بجرنس، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، باسا إن إلحادي وتكرك شيوا أتكن زنجي ديشا تسونا ين الله دعايو ين الله، ولا يكيفونا باسا ين باسا تشيوا غايت تسونا يكو سفر، ولا يمثلونا كما باسا ين قتنشي كما تسكوفن الله، ولا يمثلونا صفاته باسا قتن تسكوفن الله بصفات خلقه تسكوفن خلتنسا، لأنه سبحانه ومنشي الله مدوك كنسركي لا سمي له ba shi da takwara، wala kuf alahu ba shi da tsara، wala niddalahu ba shi da abokin hamayya، wala yuqasu bi khalqihi ba kuma a kwatanta Allah da halittunsa، li'annahu subhana saboda shi Allah mai tsarki، a'lamu bi nafsihi yafi kowa sanin kansa، wa bi ghairihi kuma yafi kowa sanin sauran halittu، wa asdaqu qila kuma Allah ya fi kowa gaskiyar zance، wa ahsanu hadithan min khalqihi kuma Allah ya fi halittu iya magana. Wannan gabar ci gaba ne da sharhin abinda malai yake assalawa na cewa min al-imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu. Anan yake bayyana mana cewa su ahlus sunna wal jama'a masu bin tafarkin magabata wanda suke bin alqur'ani da sunna wanda aka kira da suna al-fa'ifatul mansura din، daga cikin tafarkin su shine fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsuhu، abinda Allah ya siffanta kanshi da shi ya ambata a cikin alqur'ani kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisi ingantattu to ahlus sunna ba sa yin tsaurin ido su ce basu yadda ba Allah ya ce yana da hannu za su ce sun yadda yana da hannu Allah ya ce yana da ido sun yadda yana da ido Allah ya ce ya dinta kan al'arshi sun yadda duk wani abu da Allah ya ambata cikin sukufin sa ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin sukufin Allah to ahlus sunna ba sa yin tsaurin ido su ce basu yadda ba irin yanda mu'tazila suke yi irin yanda asha'ira suke yi da sauran ƴan bid'a su rufe ido su ce kai ai su basu yadda ba sannan kuma su raya wa kansu cewa ai yin hakan tsarkake Allah saboda suna ganin idan sun faɗi wannan sifar kamar sun siffanta Allah da halittu malam yace wala yuharrifuna al-kalima amma wadi'i kuma ba sa karkatar da zancen Allah daga bigiransa mawadi'i jam'i ne na kalmar mawdi' wato shine al-ma'ani allati yufidu hatanzi abinda ayoyi suke fadi da hadisi suke fadi shine mawdi'aha bigirar fassara to ba sa karkatar da wannan bigire wato su mai da shi wani gefe daban shine tahrifi ga abinda aya take nufi ko ga abinda hadisi yake nufi a karkatar da shi kaman wancan da mutajila suke fada aka ce wujuhun yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira sisci kaga fasarar da aka sani shine ila rabbiha zuwa ga ubangijin su naziratu masu dibi sisci a ila din nan ba ila ce harafin jarra ba wai ila ce mufradi na ala saboda aka sisci ila rabbiha ni'imomin ubangiji da suke jira hakan an ce wa kallamallahu musa taklima sisci a wa kallamallaha ai shi Musa ne yayi magana da Allah amma Allah bai magana da shi wannan tahrifi wato karkatar da magana daga mahallinta kuma za mu zo mu ji a gaban malamai sun musu rubdugu sun musu raddi to musulmi na kwarai ya guje ma irin wannan karkatar da ma'anan magana daga bigiranta wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati shi ma al-ilhad abinda ake nufi da shi shine al-udulu an sirat ko an al-haq karkacewa daga gaskiya shine al-ilhad daga nan ne mutumin da ya ƙaryata samu Allah sai a ce mishi mulhid shine wanda yake wato bai yarda da akwai Allah ba saboda ya kai matuƙa wajen karkacewa daga fitra dabi'a halittar dan adam ma da sauran halittu ta hukunta cewa da dan adam da dukkanin halittu shine da akwai Allah bi tabi'atil hal idan wani yayi ya kai lalacewa yace shi bai ma yarda akwai Allah ba sai a kira shi da suna mulhid wato wanda ya karkace gabaki ɗaya Allah ka ƙarin shi zake ce makabari lahad al-lahad wanda yake yi mishi a irin wannan ɗakin na can ciki din saboda an karkatar da shi daga satan sa to al-ilhad shine karkacewa daga gaskiya kuma iri biyu ne akwai al-ilhad bil juhud mutum ya karkace da gaskiya ta hanyar yin musu kawai gaba ɗaya irin yadda Allah ya ce wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa ulwa kage yace sun yi juhudi shi ne abin da yake magana to irin wannan ilhadi ne na ƙaryatawa mutum yana ji yana gani irin abin da mutanen Makka wato suka dinga yi ma musulunci suna ji suna ganin gaskiya Allah ya ce fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadu duka wannan ilhadi na ɗaya kenan na biyu kuma akwai ta'qilul ma'ani a jirkita ma'anar magana daga gaskiya ta zuwa wani abu daban shi ma wannan ilhadi musamman a cikin babuka na al-asma'u was-sifat da muke magana a malam yace wala yukayyifuna ba sa cewa kaifa yaya abin yake na faɗa wata siffa daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki ahlus sunna ba sa cewa to yaya take kamar yadda muka faɗa ran nan mu kan muhallitu muna da sunaye na siffofin mu da sunan ya ke ɗaya amma tsakankanin halittu ma wannan suna ma'anar shi ba daidai ba ce da hannun mutum da hannun agogo da hannun
wata kila ce hannun wata dabba ko idan kaza duk ba iri ɗaya bane da idan mutum da idan ruwa da sa ido kaga duka ido ne amma ba abu ɗaya bane ba cikin halittu ma kenan waɗanda suke bayi ne su ina kuma ga Allah madaukakin sarki saboda haka ba a cewa kaifa wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqi sannan kuma ba sa kwatance su ne wato mumathila kenan masu cewa hannunsu hannun Allah kamar hannunsu ta'ala Allahu amma yakunu ulul kabira ko su ce magana Allah kamar irin maganar su ce ko wata siffa ta Allah kamar irin su kofin su ne to waɗannan su ne masu yin tamfili su ma ɓata ne domin kuwa tunda Allah ba shi da irin shi ballantana a yi kwatance da irin shi kamar yadda yake cewa hal ta'lamu lahu saniya ka san wani wato mai irin sunan Allah ko kamarsa kuma Allah ya ce fala taj'alu lillahi andadan idan wanda ya kwatanta Allah da wani ya sanya wa Allah niddu kenan wato ya ce ga wani wato abokin hamayya Allah ya ce wala yumathiluna bi sifatihi bi sifati khalqihi li'annahu subhana la samiyya lahu domin Allah madaukakin sarki wanda ya tsarkaka ba shi da as-sami as-sami shine takwara mai irin sunanka namesake to Allah bai da takwara a sunayensa da siffofinsa da ayyukansa da guwayensa Allah bai da takwara a cikin halittunsa wala kuf alahu ba kuma yi da kuf al-kuf'u shine tsara mate wanda kuka taso tare ko kuke aji ɗaya tare ko kuke sana'a tare wato wanda kuke kafada da shi a rayuwa ko sa ku kira shi shi yake ce ma al-kuf'u to Allah bai da kufi bai da kufi shi ne sai yake cewa an bi aure ana buƙatar kafa'a idan ma wanda za su iya wato kafada da juna wala nidda lahu kuma Allah bai da an-nidd shi kuma shi ne mai hamayya wanda yake gasa da kai shi ne an-niddu wannan kalmomi guda uku as-samiyu da al-kuf'u da an-niddu duka ma'anansu mutaqariba ne amma dai ko ne mun fassara shi da Hausa da muke ganin wata kila za ta bambance ma'anoninsu to Allah ba shi da takwara ba shi da tsara ba shi da abokin hamayya cikin halittunsa kaga kenan babu wani wanda za a yi kwatance da shi da game da Allah mu mutane muna da tsararraki muna da abokai muna da masu abin nan ɗinmu takwarori wataƙila kana da ma wani wanda ya kama da kai kama sosai ko ɗan uwa saboda haka kun za a iya kwatance da shi da kai a wajen siffa ko a wajen tarayya ko a wajen ayyukanku ko makamanci haka shi yasa an ambaci mutum ba gane shi sai a yi kwatance da wasu a ce wanda suke tare da suwa ne ko abokin suwa ne kamar yadda malarabawa suke cewa anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yabtadi kar ka tambayi game da mutum ka tambayi game da abokan shi kaga abokan gwamawa shi kenan fa kullu qarinin bil muqarani yabtadi kowane abokin gwami yana koyi da abokin gwamin sa to Allah bai da abokin gwami ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna ruwan kabira ya ci gaba da cewa wala yuqasu bi khalqihi daka ba a kwatancin Allah da halittunsa fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsi Allah ya fi kowa sanin kansa daka abinda ya faɗa abinda ya fi kowa sani ne game da kansa bai dace wani ya zo bayan Allah ya faɗa wata siffa game da kansa shi kuma ya ga a'a ya za a yi kuma a ce Allah yana da siffa kaza to kamar yana so ya yi da'awar ya fi Allah sanin Allah ke qul antum a'lamu amillah ku ne kuka fi ilimi ko Allah Allah ne ya fi ilimi wa bi ghairihi kamar yadda Allah ya fi mu sanin kansa kuma ya fi mu sanin kanmu mu bayi Allah ya san filinmu da ɓoyenmu ya san abin da muka yi a da da wanda za mu yi a nan gaba Allah ya san mutum kafin ya halicce mu ya rubuta duk bayanin abubuwan da za mu yi yanzu mu a nan a matsayinmu na mutane abubuwa da yawa da muka yi mun manta su amma suna nan fi kitabin min qabli an nabra'a tun asali suna nan a littafi sannan kuma suna nan a cikin littafan mala'iku wanda za su ce haza ma ladayya atid duk abin da ake bukata gashi na rubuta to anan ne bayi za su shiga mamaki suna cewa mali hadal kitabi kai ga jiru sagiratan wala kafatan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira to kaga wannan duk abin da muka aikata kenan to haka kuma abinda ma ban mu aikata ba Allah ya sai inda za mu aikata yayi zai kasance to kuma abinda za mu aikata annan gaba daga nan zuwa babban duniya Allah duka ya sani kaga yafi mu sanin kawunan haka nan hatta abinda ke cikin zukatan mu kamar da Allah yake cewa wa nahnu a'lamu bima tuwaswisu bihi nafsu wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kuma kan ci dan adam ko muka san abinda zuciyar shi ke sassaka masa ko mun fi shi kusa da jijiyar wuyarsa kaga Allah ya fi mu sanin kanmu saboda haka ya faɗa mana iya abin da za mu iya fahimta su mu tsaya iya nan Allah ya san kanshi kuma ya san mu Annabi Isa ya ce ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi kai ka san abin da ke cikin raina ya Allah ni ban san naka ba to Allah ya fi mu sanin kanmu da shi kansa wa asdaqu qila kuma Allah ya fi kowa gaskiyar zance kamar da yake cewa man asdaqu minallahi haditha man asdaqu minallahi qila Allah ya fi kowa gaskiya saboda haka abin da ya faɗa gaskiya ne kuma abin gaskatawa ne abin yarda a gurin kowanne mumin sannan ya ce wa ahsanu hadithan min khalqi idan kuma iya magana ne to Allah ya fi halittunsa iya magana domin ga magana sana alqur'ani ta buwayi kowa wajen fasaha da zakin zance ba a taba gani ba duk yadda wani bawa zai so ya magana mai ɗanɗanon zaki ko mai fasaha ko ta burgewa ba zai kama kafar zancen Allah alqur'ani saboda ka Allah ya fi kowa iya magana mai dadi da aka bayi su kwantar da hankalinsu su bi Allah shine tsiransu kar su nace akan yin shishigi game da al'amarin sakonnin Allah da ainihin wato karantawar Allah madaukakin sarki sai ya ce summa rusuluhu sadiquna musaddiquna بخلاف الذين يقولون علي ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه min an-naqsi wal ayb yace thumma rusulu sannan ka sani cewa manzannin Allah subhanahu wa ta'ala manzannin da Allah madauki suke aiko tun daga kan annabi nuhu alaihi salam har zuwa manzo na karshe shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to tun daga kan wadannan manzanni gabaki daya mutane ne wadanda Allah subhanahu wa ta'ala suke aiko su daya bayan daya ya aiko su zuwa ga annabawa afwan ga al'ummomi mabambanta Allah malam yace sadiquna masu gaskiya ne wato da abin da suke faɗa gaskiya ne domin daga Allah suke kawo ba sa faɗan ra'ayinsu ba sa yin zance da san zuciyarsu abinda Allah yace su aiko shi su fara shi suke aikawa ma alal rasuli ilal balagul mubin sannan musaddiquna kuma su abin gaskatawa ne aka ce mutum musaddiqi ne wato saboda yana faɗan gaskiya har mutane sun san shi da gaskiya har sun suna an san maganarsa dan haka koyo shi abin da suke faɗa ke shi sai Allah yake mai Allah yake ce innaka alal haqqil mubin innaka alal haqqil mubin cikin haliku dan kai kana kan gaskiya ko take kuma mabayyana to manzannin Allah gaskiya suka faɗa kuma masu gaskiya sun yadda da su sun amsa gaskiyarsu saboda ka duk abin da suka bada labari game da Allah gaskiya ne wali hadha qala subhanahu wa ta'ala saboda haka ne Allah yake fada a ƙarshen suratu safat da yake cewa subhana rabbika rabbil izzati sarki ya tabbata ga ubangijinka rabbil izzati ubangijin buwaya amma yasifuna Allah ya daukaka ya fi karfin abinda kafirai suke furtawa na ainihin siffanta Allah da siffofi marasa kyau kamar cewa da suke Allah yana da mala'iku ƴaƴa ne mata na Allah kaman irin waɗannan mazmuni da suke fara Allah ya ce subhana rabbika sarki ya tabbata ga Allah ubangijinka rabbil izzati Allah wanda yake mabuwayi amma ya sifuna ya daukaka daga abinda suke siffanta shi da shi wa salamun alal mursalin Allah ya ce kuma amincin Allah ya tabbata akan manzanni walhamdulillahi rabbil alamin kuma godiya ta tabbata ga Allah ubangijin ta dukai sai ya ce fa sabbaha nafsuhu kaga Allah sai ya kai shi tasbihi tasbihi shine tsarkake Allah daga duk wani wato abin ki na magana ko aiki ko makamantansu kamar yadda yake cewa wato subhanahu anna yakunu lahu walad kaga tsarkake Allah daga kasancewa yana da da irin subhanahu amma yushrikun Allah ya tsarkaka daga abinda suke masa shirka ni da kaji subhana subhana ma'anar ta tsarkake Allah kisa ta daga cikin manyan lafuzza da ake amfani da su wajen ambaton Allah a bayan salloli da sauran wurare mabambanta har ma yazo a cikin falalar tasbihi cewa Allah madaukakin sarki yana bada lada masu gwadi ga duk wanda yake yin tasbihi musamman na bayan sallar nan da kuma sauran wurare da ake yin tasbihi saboda furta lafazi ne wanda yake tsarkake Allah daga dukkanin wani mummunan abu ko wani aibi sawaqun na magana ne ko na siffa ne ko na wata mummunar fassara da wani yayi ma Allah madaukakin sarki ko wata siffa cikin tsofin Allah saboda haka Allah yana yawan faɗan ta ce subhanahu subhanallahi subhanalladhi asra bi abdihi subhanahu anna yakunu lahu walad subhanahu amma subhanallahi amma yushriku da ire iren suna nan biya cikin alqur'ani saboda lafuzza ne masu ƙarfi sosai wajen tsarkake Allah daga dukkanin datti da barna da dukkanin siffa mummuna wa salamun alal mursalin sai ya kawo kuma ya ce fa sabbaha nafsuhu amma wasafahu bihi almukhalifuna lirrusul Allah ya tsarkake kansa daga abinda masu yi ma annabawa taurin kai waɗanda suka saba wa annabawa sun siffanta Allah da wasu siffofi sai Allah ya kore wa kansa waɗannan siffofi wa sallama alal mursalina sannan Allah kuma ya jinjina wa manzanninsa li salamati ma qalu saboda abinda suka faɗa magana ce kubutacciya minan naqsi wal aibi babu wata naƙasa ko aibi a cikin maganar da annabawa suka faɗa dan haka kar wani ya tunanin wani abu da ya tabbata a cikin alqur'ani ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar kai da karsasa a cikin zuciyarka cewa wannan aibatawa ne ga Allah wannan zai bujiro ne idan kwakwalwarka bata dauka ba ko kuma kana da wani datti a zuciyarka ko kuma kana da wani background mara kyau game da fahimtar matsayin alqur'ani da sunna idan mun gano wannan zamu gane cewa babu buƙatar mutum ya shiga duk irin rudanin da ƴan bid'a suke sa mutum domin dai ka yadda cewa qur'ani gaskiya ne sunna ingantacciya gaskiya ce to ka dauka abinda ke cikin su shine gaskiya kuma babu wani abu a cikin su na nakasta Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kana iya ka karanta wani abu kai a iya gurgurdan ilimin ka sai ka ji kamar wannan mummunan magana ce ko kuma wani mai mummunan kudiri ya sanya ka akan keken tsira ya maka wata fasara mummuna shi ne irin abin da yake faruwa a cikin al'umma kuma mutane masu dattin aqida mutane wanda suke batattu akwai mutane wanda suke jahilai da sauran masu munanan kudurori sai su dauki nasoshin alqur'ani ko na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai su danga musu mummunar fasara kuma suna nuna mutane cewa to waɗannan maganganun fa ba su da fasara da kyau kiristoci ma suna yin haka musamman ga alqur'ani sannan a cikin kuma masu da'awan musulunci suna yi ma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan mummunar fasara to kai madan ka na musulmi in barko ka gane asalin ka'idar da kake gudanuwa akai ita ce cewa duk abin da ya tabbata alqur'ani ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to a cikin shi babu na ƙasa ko aibi ga Allah ko ga shari'a musulunci ko ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rage kawai sai ka dauki ka'idar da Allah ya bayar wa mu'minai da Allah ya ce minhu ayatun bayyinatun hunna ummul kitabi akwai ayoyi masu bayani dalla dalla wanda kowa ya karanta zai fahimta sai Allah ya ce hunna ummul kitab, sune majority, sune mafi yawan abin da ke cikin Alkur'ani. Wa ukharu mutashabihat, akwai kuma wasu ɗan kaɗan waɗanda suke da rikici a zahirinsu. Amma mai Allah ya ce famal ladina amanu amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha alfitnati wa ibtigha at-ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Idan mutum ba mumini bane, idan mutum ya datti a zuciya, to shine zai fara bibiyar cewa sai ya ga wallan waɗannan ayoyin da hadisan. Alama ce ta cewa baka ganta farki bane da shi. Kokarin cewa ayoyin da baka fahimta ba kana so sai ka murka su zuwa ga fahimtarka, ko kuma sai ka bayyana cewa akwai gazawa a cikinsu. Amma mumini baya haka, kamar yadda ayat ta bayyana. Mumini Allah ya ce amal ladina amurfa'uluna amal ladina fi qulubihim amal ladina fi qulubihim raib zai ku fayatuna ma tashaba min tigal fitna wa tigal ta'wila wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wal rasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi yaquluna amanna bihi kaji wanda duk yayi imani to yace ya gaskata Allah kawai kar ka yadda a same ka cikin wannan talaba kuwa ta inkarin ayoyin alqur'ani mai girma ko murde ma'anarsu ko inkarin wani abu a cikin ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu shakka hakan wata magangara ce ta fata wanda ba za ta haifa mutum da mai ido ba. Allah ka tsare mu, ka tsare mu da imani. Malam yace wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa bihi nafsuhu baina an-nafi wal ithbat. Zamu ga cewa shi Allah madaukakin sarki ya hada tsakanka a cikin abinda ya siffanta kanshi da shi. Ya hada tsakanin annafi korewa wal isbat da tabbatarwa, wato can da yace laisa kamithlihi shay'un, babu wani abu tamkar Allah. Kaga ya kore samo wani abu irinsa, to shine annafi. Sannan kuma yace wa huwa sami'ul basir, kuma shi mai ji ne mai gani. Kaga shine al isbat, ya tabbatar da yana da wasu siffofi sanannu. Sannan kuma a lokaci guda kuma ya kore yiwuwar samuwar wani irinsa. Saboda haka yana nufin duk yadda wani abu ya faɗo maka a zuciyarka na ga wani mai kama da Allah, to ba mai kama da Allah. Kar kuma ka yadda a same ka kana tunanin wani ya yi kama da Allah. Fala uduna li ahli sunnati wal jama'ati amma ja'at bihi al-mursaluna fa innahu siratul mustaqimu siratul ladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Yace fala udula li ahli sunnati wal jamaa, ahli sunna ba sa karkacewa amma ja'at bihi mursaluna, ba sa karkacewa su bar tafarkin abinda annabawa suka zo da shi, abinda annabawa suka zo da shi a iya nan ainihin wato ahli sunna suke tsayawa. Kuma Allah yace ulaika alladhina hada Allahu fa bihudahu muqtadi, waɗannan annabawa Allah ya shirye su, to ku bi tafarkinsu. Saboda haka ahli sunna wal jama'a ba sa tsallaka ko da take ɗaya, ba sa tsallaka tafarkin annabawa, domin shi wannan tafarkin na annabawa fa innahu siratul mustaqim shi ne tafarki madaidaici. As-sirat shi ne hanya, as-sabil ko at-tariq, al-mustaqim tsayayye, wanda Allah yake cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'i, shine wannan tafarki madaidaici, shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta a cikin hadisin nan da yace da ya zana musu, yace ga hanya madaidaiciya da kuma wasu kananan hanyoyi a gefe na bata. To ahli sunna wal jamaa ba sa karkacewa daga wannan tafarki, shine siratul ladina an'ama Allahu alaihi, tafarkin waɗanda Allah ya yi musu ni'ima, minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salih, daga cikin annabawa da siddiqai da shahidai da sauran bayi managarta. Allah ka samu cikin karabkarsu. Waɗannan bayi na Allah, Allah ya musu ni'ima, ya sa su a kan tafarki madaidaici, tafarkin da Allah ya ambata a wurare mabambanta. Wannan za su rati mustaqima fattabi'u la tattabi'u subula fatafarraqa bikum, tafarkin da Allah ya ambata siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, wanda kullum kake addu'a kana cewa ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shiryatar da mu tafarki madaidaici. Siratal ladina an'amta alaihim, tafarkin waɗanda ka musu ni'ima, to su ne fa'ula'i kama alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa sunu ulaika rafiqa, tafarkin su me tafarkin su shine wannan tafarkin bin alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da takaituwa akan fasar malam farko shine tafarki madaidaici shine kuma tafarkin tsira shine tafarkin da Allah ya yarda da shi saboda haka karka yadda a same ka kana wato sauka daga kawai wannan tafarki kana hawa wasu tafarki mabambanta wanda ba shi ba malam ya ci gaba da cewa wa qad dakhala fi hadhihi jumlati ma wasafa bihi nafsuhu fi suratil ikhlas yana shiga cikin tattaruwa wannan magana abinda Allah madaukakin sarki ya siffanta kanshi da shi fi suratil ikhlas abinda yake ce suratil ikhlas ce kul huwa ko suratil ikhlas guda biyu ce alqur'ani akwai ita wannan ita ce suratil ikhlas akwai kuma ɗaya da yake ce mata suratil ikhlasi as-sughra wannan kaman kace al-kubra sukan faɗi ta ne ba sa danganta mata kubra din amma akwai ɗaya suratul ikhlasi as-sughra ita ce kulliya kulliya ran kace ita ma ana ce mata suratul ikhlas domin dukkanin suna magana ne akan tsantsar tauhidi sai misali yake cewa siffofin Allah waɗanda ya ambata ma wasafa bihi nafsuhu fi suratul ikhlas allati ta'dilu furqal qur'ani haythu yaqulu قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يتي ينا نن في سورة الإخلاص أتكي سورة الإخلاص التي ودئت إن تعجل تايدي ديدا ثلث القرآن أي بسأكم القرآن يضو أتكي حديث البخاري روتو لك أبو سيد الخدري da kuma muslim ya rawaito riwayoyi guda biyu daya daga abu huraira daya kuma daga abu darda da ma'anan wancan hadisin na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal qur'an suratul qul huwallahu ahad tana daidai da daya bisa ukun qur'ani malamai sun yi maganganu da yawa akan me ne ma'anar wannan hadisi wanda har al-imam as-suyuti ma shin ya tafi akan cewa wannan ma yana cikin mutashabihul qur'an wanda ba dole sai ka ma fahimci ma'anarsa ba saboda yawan maganganun da malamai suka yi akai me ake nufi da cewa qul huwallahu nauyin ta ko ladan ta ko menene din ta yake matsayin da bisa ukun alqur'ani maganganun mafiya kusa da abinda malamai suke ambata maganganun ne guda biyu zuwa uku farko cewa tana daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani wajen ladan karantawa idan mutum ya karanta suratul qulhuwa za a bashi lada kamar ya karanta izu 20 wanda ba qulhuwa a ciki wannan ma'ana malamai suna ganin abu ne mai yiwuwa domin Allah madaukakin sarki a cikin hikimarsa da tsarinsa akwai abin da yake yi na fifita wasu abubuwa akan wasu wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lakumul khiyar Allah yana zaban yana halitta abin da yake dama kuma ya ƙara ma wani abu cikin halittar wani zaɓin sa yana yin haka ma wurare kamar yadda ya zaɓi Makka da Madina da Baitul Maqdis yace wurare ne masu tsarki yana yin haka ma lokuta kamar yadda ya zaɓi ranar Juma'a a cikin mako kamar yadda ya zaɓi ranar Arafa a cikin shekara da ranar kaza da ranar kaza yana yin haka ma dararraki kamar yadda ya zaɓi Lailatul Qadr yana yin haka ga mutane kamar yadda ya zaɓi annabawa da waliyai isu annabawa ba kuma yana ƙara tacewa a tsakankanin su ya zaɓi wasu ya fifita su akan wasu tilka rusul faddalla ba'dahum ala ba'd to Allah yana yin duka wannan kuma Allah yana fifita wasu ayyuka akan wasu ya ga cikin hadisin al-Imam Tabarani da isnadi wanda a Sheikhul Albani ya tabbatar da ingancin sa cewa mutum yana yin sallah ya tsira da lada 1 bisa 10 wani 2 bisa 10 wani kuma ya tsira da 10 bisa 10 wato za mu yi sallah a cikin masallacin nan a sahu ɗaya bayan limami ɗaya sallah ɗaya amma ƙarshe wajen ba da lada to kowa ladan shi gwargwadon natsuwarsa da halartowa da zuciyarsa da ikhlasinsa da sauransu kamar da yake zama a yi jarabawa a aji guda ko amma kuma kowa sakamakon shi ba bambanci saboda haka ba wani abu ne na mamaki don an samu wata sura karantata ya fi wata sura lada wato bayan kasancewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li kulli harfin asharatu darajat ko yace la aqulu alif lam min ولكن أقول ألف عشرة لام عشرة لام حرف ميم حرف وهكما وسكما حرفا أو نوجي سنا يقارن سام لينك لينك لادا ونحن تكين العادة الله ينا لينك لادا ومن جاء بحسن تفعله أشهر أمثالها والله يضائف لمن يشاء الله ينا لينك لادا يرتيس سورة كبوانا أبو ما مايكي بني دان الله يا نمن كلادن وندي كرنت قلوا الله أكن وندي كرنت ونساش كما كونا مبين لكم كتير كبروا كل كي تكرن تاتي تكا أي في حال سورهم قرائي يوم بأسام ما قبعت سنعي أكو أما رينا لكيو كبات مهم منتي كدنجا يوان كرنت تاتي كما كان أي كان تدبر أبن دي كتكينتا تاسا موانا درجة لي سبو دا أبن دي كتكينتا قبعي كي أيا سركة كي الله ندى أمبتنسا لا يبا مسكي shi kuma Allah madaukakin sarki yana san yabo yana san azugunguta shi a kuruta shi kamar da yake fada cikin hadisin Qudsi yake cewa babu wanda ya kai Allah san yabo min ajali zalika madaha nafsa saboda haka ne Allah ya yabi kansa ya fadi wa kansa yabo da sufofin shi na jinjina wa kansa da bunkasarsa in ya fada abu ya ce fece fa tabarakallahu ahsanul khaliqin albarakatu sai tabbata ga Allah wanda yake mafi kyawun masu halitta ni fada yace nahanu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya musa Allah mu ne muka kaza muka kaza Allah yana wa kanshi yabo tunda ba wanda kai sanin kansa ko ba wanda zai iya mishi yabo yadda yake so ya mishi kana so kai ba Allah sai ka dauko abin da ya ba wa kanshi sai ka yaba mai dishi to da haka babu mamaki dan Allah ya bata wannan ladan wannan fasara ta dake nan cikin fasarorin fasara ta biyu wasu suka ce a abinda yake nufi ta'addul sulsul qur'an min haythul muhtawa ka kalli content din abinda take fada suratul ikhlas a kalli alqur'ani za a ga cewa suratul ikhlas summary ne na daya daga cikin manyan abubuwa guda uku da alqur'ani ta tauna akan su idan ka kalli alqur'ani gaba daya za ka alqur'ani a cikin shi akwai bayani akan Allah da tauhidinsa da matsayinsa a matsayin jigo guda da kuma bayani akan shari'ar Allah umarni da hani ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza a matsayin jigo na biyu jigo na uku kuma da kuma labaran annabawa da al'ummomin da suka shuɗe da labaran abubuwan da za su zo da tashin alkiyama kaga wannan duka labarai ne kin sai suka ce in an kasa qur'ani gida uku haka batu akan Allah da buwayarsa da yadda yake gudanar da al'amuransa to qulwallahu ta dauki duka wannan tayi samarin sa kuma ba wata sura da tayi samarin sauran abubuwa batu akan watin shari'ar Allah umarni da hali da batu akan abin da ya shafi labarai kissoshi na abin da ya wuce da kuma labaran abin da zai zo saboda ka ita kadai ta dauki summary na content din daya bisa ukun alqur'ani suka ce suna ganin wannan shine ma'anar sura wallahu a'lam wasu malamai kuma sun faɗi wasu zantuka daban wanda ba mahallin aita ya kwankwana su bane tunda ba shine asalin karatu almuhim shi malam anan yana gaya mana ne cewa wannan sura tana dauke da bayanin abinda ake magana akai anan shine bayanin sifofin Allah da sunayensa Allah ya ce a cikin surar Qul kace huwallahu shine ubangiji ahad guda daya Allahu as-samad Allah abin nufi da bukatu lam yalid bi haifa ba wa lam yulad ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad bai da wani kini kowa ne wannan gajeriyar sura ne matukar wato karfin ma'ana wajen tabbatar da sunan Allah ta zo da sunayen Allah guda biyu wanda ba a same su a ko ina ba sai a nan shine al-ahad da as-samad al-ahad shine wato tilo mufaraji wanda bai da wani irinsa shi kuma as-samad shine Allah wanda ya kasance kowa yana nufatarsa da bukata saboda shine wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara kowa yana da bukata zuwa ga Allah shine as-samad wato wanda ake daukaka bukatu zuwa gare shi wanda kuma babu mai biyan bukatun sai shi kuma shi bai da wata bukata a wurin wani shine as-samad wannan sunaye ne cikin sunayen Allah wanda suke kyawawa daga cikin abin da yake na faralar Allahu ahad bayan wancan hadisin da malami ishara zuwa gare shi akwai na hadisi ya ila da Imam al-Bukhari ya ruwaito shi mu'allaqan wato ya kawo shi babu isnadi sannan Imam al-Tirmidhi ya ruwaito shi da isnadi cikakke hadisi ne tabbatacce da kuma wasu malamai su ruwaito shi wanda wani mutum Nabi sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar da shi akan wata runduna ta yaki da aka je aka dawo sai wasu suka kawo karar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tunda aka je kullun sai ya karanta mana kulhuwa ya ishe mu da karatun kulhuwa kowace sallah sai ya karanta ya ba wata riwaya cewa yakan karanta ta kuma ya karanta wata sura tare da ita almuhimmu dai kawai su dai ya dame su da kulhuwa abin ya sha musu kai saboda haka kaman bai dace ba a ce liman ya tafitu kawai akan kulhuwa kullun sai suka kawo karar gumin da Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce saluhu lima yuhasibu ala qira'atiha ku tambaye shi me yasa ya nace game da karatunta da aka tambaye sai ya ce li annani uhibbuha ina son wannan surar ne surar tana min dadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hubbaha adkhalahu aljanna nabi ya ce san da yake yi wa kulhu wallahu shine sanadin shiga aljanna shi saboda haka yana daga cikin abin da zai iya ba mutum aljanna shine ya zama yana son kulhu wallahu a cikin zuciyarsa a matsayin ta na daya daga cikin surorin alqur'ani masu gaya da kasafin Allah ko zai ci gaba da karanta ta kullun kamar da wannan limamin yake a ce kuma limami ne kuma ka matsawa mutane da kulhu wallahu kullun to wannan ba a samu magabata sun yi aiki da shi a bisa zahirin abin da shi mutum yake ba wato da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka da sahabbai sun fahimci cewa to bari yanzu a kama karatun kulhuwa a sallah gadangadan da za a roto duka haka suke ba ba roto haka suke ba sai da kan ra'a za a daga karanta ta wani lokaci ko ba sai an karanta ta ba amma dai kar ka manta da ita kuma ka kaunace ta a zuciyarka da nufin kana kaunar wata sura ta musamman cikin surar alqur'an kuma kana kaunata saboda abin da ke cikin ta na ma'anar ambaton Allah na fata mun gane sai sake cewa to abin da ya kawo mana anan shine batu game da wannan sufi na Allah batu akan ahad da as-samad da kuma kaga su yin waɗannan guda biyu menene su isbat tabbatar da sifa ne ga Allah ko sai kuma ya ambaci wasu sufofi su kuma da aka yi nafi din su ce lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ko ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga yayi nafi da sufofi guda uku gabaki daya a cikin batattu ma waɗanda suke yan bid'a ko wanda suke ba ma musulmai ba ba a taɓa samun wata ƙungiya ta ɓata ko take iddia'in cewa Allah haifar shi aka yi babu wannan a cikin tarihi amma akwai wanda suke afwan Allah a haifar shi aka yi amma akwai wanda suke iddia'in Allah ya haihu a ciki akwai kiristoci wanda suke jingina wa Allah ɗa ɗan gidan Maryamu Isa almasihu ibn Maryam suna jingina shi zuwa ga Allah saboda abin da ya faru na mu'jizar da Allah ya nuna a cikin haihuwarsa kamar yadda aka san tarihi sannan akwai kuma masu jingina ma Allah wani ɗa daban shi ne Uzair suna cewa Uzair ibn Allah shi Uzair wani mutum ne da aka yi sabani akan annabi ne ko ba annabi ba amma dai alal aqalli ya kasance salihin bawa ne wanda ya haddace at-taura an zahar al-qalbi wanda kuma in ya tabbata abinda malami suka faɗa shine mutumin nan da Allah ya bada labari au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha fa qala anna yuhillahu hadhihi ba'da mawtiha cikin suratul baqara zuwa ƙarshen kissa to fa amata Allah bi ata an thumma ba'atha to bayan an tashe shi din sai ya tashi har yanzu yana da waccan haddar da yake ta taura a lokacin ko bayan shekara 100 babu wanda yake da wannan haddar kamar shi so da aka je yana karanta ta sai mamaki ya rufe mutane suka ce wannan ba zai yi a ce yana da wannan ilimi ba sai dan Allah daga nan sai suka sai suka dauki wannan shine suke cewa wa qalu takhadar rahman walada akwai kuma as-sabi'a wanda suke dangantawa Allah ya'ya mala'iku suke cewa mala'iku ya'yan Allah ne mata kaga duka waɗannan bangarori ne na batattu wanda suka kafircewa Allah suka jingina mushi na ƙasa saboda haka Allah madaukakin sarki ya kore su daga cikin ni'imarsa da ainihin yardarsa shine dan haka amma a bigiran hada biyu tunda aka ambaci bai haifa ba to shi za aka ambaci kuma ba a haife shi ba dan maganar ta cika ba wai dan akwai wasu ƙa'ifa na ɗan bid'a ko batattu wanda suke da da'awar cewa haihuwar Allah akai sannan kuma ya sake cewa walam yakullahu kufuwan ahad Allah bai da kini mun ji wannan a baya wato babu wani gagararre da zai iya kafada da Allah wajen yayi halitta ko ya ce abotata masa ko ya ce da sifofi irin na Allah duk da yake an samu babban takadarin da yafi kowa takadaranci a duniya shine wani fir'auna ko ya ne mai gwada irin wannan takadarancin amma bai kai labari Fir'auna yayi wa Allah galas har ya kai ga cewa ana rabbukumul a'la wai shine ubangijinmu madaukaki ya kai ga kira zuwa ga abautata mushi yana cewa alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tunziru am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin Fir'auna da ya dinga wannan galasin har ya kai ga Allah ya ce falamma asafuna taqamna minhum fa agraqnahum ajma'i faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhir sai da ya fusa ta Allah Allah ya mishi azaba ya isa shi a cikin ruwa ya halakar da shi sannan kuma Allah madaukakin sarki nuna wa bani isra'ila shi kowa ya gan shi al-yawma najjika bi badnika litakuna liman khalfaka aya to shine kawai ya taba gwada irin wannan fasara wanda ba a taba ganin irin ta ba shi sa Allah ya yawaita bada labarin sa a cikin alqur'ani dan ya zama izina ga fitsarin da ba su ma kai shi fitsara ba babu wani fitsarin da za a sake irin fir'auna babu shi saboda haka babu wanda yake duk kafircin mutum bai taba cewa shi sa'an Allah ne sai dai yana iya yayi badalarsa yayi kurakuransa ko yayi bid'arsa ko kuma har ya kafircewa Allah amma dai ya ce shi sa'an Allah ne to fir'auna ne kadai ya gwada irin wannan tijara kuma kowa ya san abin da ya faru da shi Allah ya sani sai malam ya ci gaba da cewa wa ma wasafa bihi nafsuhu fi a'zami ayatin min kitabi haythu yaqulu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم كما يقول سيدنا يتشي آية الكرسي كما يقول أبدا يتشي أعظم آية في كتاب الله وتو آية ما في جرمة أتكين آية الله ما أتكين القرآن كما كتاب kamar yadda a cikin hadisin Ubay ibn Ka'ab wanda ke cikin sayo Muslim Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ma a'zamu ayatin fi kitabillah san Ubay babban malami ne cikin sahabbai yana cikin jagororin makaranta alqur'ani mai girma wanda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan sauri karatun alqur'anin sa kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ce mishi Allah ya ce a gaishe ka saboda kulawa shi da alqur'ani to da irin shi irin sa musal ash'ari irin su ibnu mas'ud suna cikin wanda suka da alqur'ani tun annabi yana rayi ana cewa su hudu ne ko biyar ibnu mas'ud ubay ibn ka'ab usman ibn affan azir dan sabit da kuma sayyidina ali ana cewa su ne suka da alqur'ani tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi dukkanin su manyan makaranta alqur'ani ne a cikin gangaren cikin sahabbai to shi wannan ubay dan ka'ab radiyallahu anhu wata na ma'an sallallahu alaihi wasallam ya kada yin karatu sai wata aya ta mushi sammatsi ya kai ya kawo a cikin sallah bai tuna ta ba sai ya ruku to da ya gama sallah sai ya ce aina abul munzir sunan shi alkunyar shi kenan ina baban mundir yake yace ganna ya rasulullah yace ya kana jin na kakare baka tuna mun ba sai yace ya rasulullah ina ni ina tuna maka karatu ai tsammani na an soke ayat to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da cewa wannan shine irin wato mai tada kamar alƙalin musabaka kenan ko shine mai danjar nan wanda ko iska yaji baka cika daidai ba sai ya maka datta to shine manzo Allah sai ya sabe ya ci mishi a ganinka wace sura ce mafi wace aya ce mafi girma a cikin alqur'ani mai girma sai ya ce innaha ayatul kursi lalle ita ce ayatul kursi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannun shi ya bugi kirjin sa ya ce mishi li yahanaka da ilmu kamar yana ce mishi congratulations my boy irin ka kyautata din irin a ga mutum yayi kokari a yaba mai yace ina fata ilimi ya sauƙaƙa gare ka Allah ya sauƙaƙa maka samun ilimi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba mishi akan yadda ya dace wajen iya gano aya mafi daraja a cikin alqur'ani mai girma ita ce ayatul kursi da akwai maganganu da yawa da za su biyo baya game da ita wannan aya da malai ya ambata anan na ganin bari mu batta sai wani mako ko Allah ya kai mu inda lokacin ma ya riga ya kare sai mu tashi daga wannan gaba ta wama wasafa bi rasul akwai tambaya da wani ya rubuta a ran nan har guda biyu ina ganin bari mu fara da su kafin mu kai ga waɗannan cewa wasu na lati takardar ne ba yau ga cinan wasu mai tambaya na akwai waɗanda za ka ga in an ce Allah yana sama amma yana tare da bayinsa da iliminsa sai su ce ka raba Allah da iliminsa kenan wai ilimin Allah yana iya rabuwa da wai ilimin Allah yana iya rabuwa da iliminsa to wannan matsala game da kasancewa Allah yana sama in Allah ya so za mu dokanta a cikin karatun sai a yi bayani a kanta a takaice kuma wannan irin abin da muke faɗa ne ai Allah shi ya ce yana sama mu ka ce shi ya faɗa ne saboda wanda zai ce bai yadda ba Allah yake wa gyara ke mu mai san mu ce ga inda Allah yake Allah shi ya ce yana sama to haka mutum ya amsa kawai shi ɗayan ya yi magana a kan ƙungiyar At-Tabliq wata ƙungiya ta masu wa'azi 'yan ƙasar India ina jin ko India da Pakistan na suka tambaye ni wata wai waɗanne irin jama'a ne ake ce ma jama'a At-Tabliq to wannan jama'a da ya ta At-Tabliq asalinsu wanda ya kirkiro ta mutumin India ne wani mutum mai suna Muhammad Ilyas Kandahalawi bayan rasuwarsa ɗansa mai suna Yusuf shi ya ci gaba da jagoranci da kuma yanzu jam'iyya ce cikin jam'iyyu ta addini cikin ƙungiyoyin addini wadda ta yaɗu sosai a duniya sun fi kama da kawai masu wa'azi wanda suka tsara kansu fiye da wata ƙungiya wadda take tambayin sosai abin da suke yi shine sukan fita garuruwa su je su samu wuri galibi masallatai ko wani masauki su aje kayan su je su tattaro jama'a su ce su zo za su yi musu bayani haka suke ce mishi kamar wani lecture haka za su yi bayanai kuma su gayyaci mutane a kan cewa mutane su taya su a shiga garuruwa da unguwanni da ƙauyuka a dinga gaya mutane hadisi ɗaya biyu ko aya ɗaya biyu wannan shi ne abin da kawai suke sun samu kurakurai da yawa a da'awarsu za ga asalin concept ɗin abu ne mai kyau amma sun samu kurakurai da yawa saboda ba su gina shi akan ilimi ba ba su gina shi akan kyakkyawa aqida ba ba su gina shi akan wato al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ba wannan ya kai ga wasu malamai ma suka ce batattu ne gaba daya kamar at-Tawajjuri Hamad at-Tawajjuri ya da tafi musamman akan al-qawlul baligh fi hukmi jama'ati at-tabligh juz'i ne haka kankani yayi maganganu masu nauyi akan su sosai sannan kasancewa ƙasar India tana cike da mazahib na sufaye wanda suke munharifun to wannan inhirafin na sufiya ya shiga cikin sosai saboda haka sai suka zarce zuwa ga al-quburiyya wata kaburbura da kuma taqdisul shuyukh irin girmamawa take exaggerated suke ma suke ma shugunnan su ba a ganin kuskuren mutum ba a kaza ba a kaza so da ka sai zama kungiya ce ta sami kurakurai da yawa kuma ta karkace daga baya amma asalin concept din kaga an gina shi ne akan abu mai kyau akan kokarin nuna mutane gaskiya kuma a san da suke da'awoyin su mutane da dama sun bi su kuma sun gyara wasu kurakurai da suke an musu wa'azi ko an karanta musu aya ko hadisi wani yana da sauran nagarta a zuciyarsa sai kuma kaga ya bar wancan barna to amma ko ba dora shi akan tafarkin ilimi ko tafarkin shari'a ba Allah ya kyauta to waɗannan tambayoyin da aka rubuta sai wani sace ka shiga ba na san da an bani tambaya in karanta ta ni ba malamin islami studies ko malamin linguistics ko ba haka ba in je in faro wani zance da zai zama ba haka ba isa ban tafi da su na duba hankali sai na bincika sai na zo na fara insha Allah ayi hakuri sai wani sace insha Allah وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته